respectful to me also. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مو أدين ولا رانا تاء الهميس بيوغ رمضان شكرا تادو ليل إلى الأربعين دبقي wanda da sha tara ga watan Fabrairu 2026 miladiya wannan majalisi namu yau rana ta biyu da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma muna aya ta 61 kamar da malai ya karanta kuma za mu shiga ta 62 in Allah ta'ala ya ba mu dama Allah ta'ala ya ce wa idh qultum ya Musa ka tuna musu waɗannan Yahudawa a lokacin da kakanninku suka ce ya Musa ya kai Musa lan nasbir ala ta'am wahid mu ba za mu yi hakuri da abinci guda daya ba fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard ka je ka roka mana ubangijinka ya fito mana da abin da kasa ke bunƙaso da shi waje na kayan wato ganyayyaki wa qithaiha da kuma bujinta da nau'in su wa fumiha da kuma alkama ko kuma tafarnuwa wa adasiha ko kuma da abin da ake barewa su dankin wake da sauransu wa basaliha da albasalta قال سيتي اتستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني ذاك هو يمسا يني كو كربي ابن ديكي دا كسكانشي كو بار الخير ايه دي بو مصر كوجي كو شيغا دوك وني غري daga cikin garuruwa da Allah ta'ala ya sanya ana iya yin noma wato kuma a samu amfanin gona fa inna lakum ma ta'altum kuna da abin da kuka roka ubangiji zai ba ku ba gode maka alaihim billah ubangiji anan ne ya kaga mu ya sanya musu wato kaskanci a rayuwar su yanda suke ba da jizya ba waɗanda ba su kai su wata ba a wajen Ubangiji ba tunda su suna da addini ko yare wal maskala kuma ya sanya talauci tun daga nan zuciya da kuma talauci na sanadi wa ba'u bi ghadab min Allah kuma suka komo da fushin Ubangiji zalika ji annahum kanu yakfuru bi ayatillah wannan ko ya faru ne saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Ubangiji wa yaqtuluna nabiyina bi ghayri al-haqq suna kuma kashe annabawa tare da hakki ba, ba wanda annabi ne zai musu laifi, illa iyaka suna adawa da ra'awansa. Zalika ma asaw, wannan saboda tsabajin wato saba wa ubangiji da suke yi, wa kanu ya'da ne kuma suke wato ƙetare ma ubangiji iyakansa. Jiya mai wato mun fara tafsirin wannan aya mai girma. Allah ta'ala ana yana ba yana tuna ba Yahuda wanda maza'ala ya zuci da su yake jefa musu kalubale, kuma sun san an yi wannan abu cewa kakannin su ga abin da suka yi. Wannan malai suka ce dalili ne zuwa ga cewa ana iya samun wato abin da kakanni suka je suka yi, jikoki su ma suka bi bayan su akan wannan barnar, to za a jingina musu wannan laifin da suka yi tun a farko. Kamar da wata ni'ima ce kuma za a tuna musu wannan ni'ima din. To shi ne Ubangiji ne yake tuna musu, ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa, kuka kira sunan shi wato tsirarensa, da kuka ce ya adabin Allah. Ba za mu yi haƙuri da abinci guda ɗaya da muke ci ba. Abinda Ubangiji dai ya yi musu sai ba su gani ba, suka ba Allah ta'ala mutunci. Shi kuma daga cikin abinda Ubangiji baya so ga bawansa shi ne mutunci. Shi ne mutunci. Wannan shi ne wato duk wani wanda ya sawa Ubangiji ba zai yi wannan bayyana da ilimin sanin Ubangiji, girman Ubangiji. In ka ga ko ya yi wa Ubangiji saƙo, to wannan yana nuna maka cewa ya yi wa Ubangiji ne mutunci. Allah ta'ala ya ce, suka ce ka je ka roƙa mana Ubangijinka, wato ya fito mana da abin da ƙasa ke tsirarwa min baƙal. Al-baƙal shi ne duk wani abin da ƙasa ke bunƙaso shi waje, ta fito da shi waje. Wa fitra'iha, da kuma duk wani abin da wato danyin goji da kuma kokumba da abin da suka kama da wannan. Wa fumiha, da kuma al-fum. Mun faɗi saɓanin malamai musamman maganganu guda biyu da ake da shi akan menene al-fum. Jumhurin malamai suka ce al-fum ya nufi al-himba, yana nufin wato alkama, da yana nufin alkama. Wannan shine galibin abin da jumhurin malamai suka fasarawa, irin su Abdullahi ibn Abbas, irin su Mujahid ibn Jabr, irin su As-Suddi da wasunsu. Ibn Abbas ruwaya ce da aka ruwaito ta hanyoyi da dama, wanda sashi yana ƙarfafa sashi, wasu ba ka rarrasa su da wasu ɗan rauni, amma kuma idan ka haɗa su za ka ga yana wato iya zama hujja. Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya fitar da wannan ruwayar ta hanyar Abu Sa'id Al-Baqqal, Sa'id ibn Marzuban, daga Ikrima, daga Abdullahi ibn Abbas. Abu Sa'id Al-Baqqal ya da rauni, to amma kuma yana da shahidi daga hadisin da Nafi ibn Lu'ayn Al-Qari, wannan babban makarancin Qur'anin nan ya dangata ma Abdullahi ibn Abbas. Shi ma bai da shi Abdullahi ibn Abbas ba, to amma kuma in ka hada guda biyu za ka ga zai iya zama hujja. Shi ne anan ma Abdullahi ibn Abbas har yake kafa hujja da wato wani baiti da ake cewa na uhaiha ne ibn al-Jurah, in cewa ga yana yana cewa kana kuntu asanan nafi shakhsan wahidan wa rabal madinata anzi ra'ata fumi, yana cewa ni ne mawadaci wanda nafi kowa wadata a lokacin da ya shiga Madina. Na shiga ina sana'a na zira'atu fumi, ina wato shuka fum, anai kaga zira'atu himqa, abin da ke magana kenan. Suka yi amfani da wannan magana ta Abdullahi ibn Abbas yake danganta ma wannan mawaki wurin cewa wato nan al-fum ana magana al-himqa, al-bur. Al-himqa, al-bur ko al-sha'ir, duk dai ma'anar da yin, dai alkama ake magana. Wani lokaci sai al-khubz ko al-khubza, wato burasa ko kuma biredi. Wannan dai zai iya ɗaukar ma'anar, saboda dama daga waɗannan abubuwa ne ake samun shi. Al-Walidi al-Tabari ya rawaito wannan riwayar kuma daga Walidi, kuma kace kuma wannan shine magana na Mujahid, shine magana na Sa'id ibn Jubayr, shine magana na Rabi' ibn Anas al-Khurasani, kuma shine magana na Abu Hatim ibn Muzahib Qatada, shine magana na Abu Malik Radwan al-Ghifari, babban tabi'in nan. Wannan kusan su ne jumhurin malamai abin da suka tafi zuwa gare shi, ko da ma an je an duba an ga Abubakar Bayan na babban malaminmu Muhammad Sani Umar, zaka ga shi ma abin da tafi zuwa gare shi kenan. Bai fassara kum anan da yace da akum ba, sai fassara shi al-himqa. Wannan saboda shine jumhurin malamai. Wasu kuma suka ce al-fum ana nufin wato al-akum. Akwai an samu Ibn Abil Mas'ud yana karantawa wani lokaci da akum, suka ce kuma a yare ana iya samun haka. Akwai lafazin magatir, suka ce sai su ce wani lokaci magatir, asalinsa magatir, sai su ce magatir. Magatir shi ne rutu, wani abu ne da aka sha, in aka sha kuma yana barin wani ɗan wari mara daɗi a baki. To wannan shi suka ce, aka ce a tafi, a ce a tafi. Suka ce kuma aka ce a afu da afu. Wannan duka afu shi ne duk wani sharri ko mahalaka daga al'akara. So da kaga ana fa'u nan an cire ta an mai ta fa'u, saboda litaqarubil makharij, saboda makharijinsu ya ɗanyi kusa da juna. Wannan shi ne abinda malamai suka faɗa. amma dai magana wanda yake magana jumhur shine galibin malamai suka furin jayarwa sannan kuma kun shi ma iya shiga tunda akwai al-Qutaybi da mai al-Basri ya kawo yake zai iya daukar duk wani abin da kasa ke fitarwa na wato ƴaƴan wato da ake ci duk wani al-Qubu yake zai iya daukar al-Qubu to bazan haka ne zai zama ranta da fadi kenan sai zama ko za ta shiga tunda gashi ma an fadi al-Basr su ba tunda ake wa al-Basra da kafanwa kusan suka yi hadi a wasu wurare annabi Musa yake musu za ku dauki abin da ke bai kai kaskanci bai kai wato daraja na abin da aka ba ku ba ko ba komai yanzu idan aka cigaba da ba ku mallu da salwa aka cigaba da sanya muku inuwa to girgije yana muku inuwa ba za ku ji zafin rana ba wannan zai kara muku karfin aziba ku je inda aka ce ku je inda Allah ta'ala ya ce ku je inda za ku raya addini kuma zai ba ku gari kuma za ku yi duk abin da kuke so ku yi dan kasa ce da ubangiji ya mata albarka to wannan wanda ubangiji albarkan da ubangiji yake sanya hada ku da ita sada ku da ita shine ba ku so ku karbi wani abin da yake kawai wato karai na duniya zai kare sai yace in bi Misr ku je ku sauka wato gari daga cikin garuruwa wannan Misr litan wini kamar da jumhur malamai aka saka karanta shi wasu daga cikin malamai muka ci san karanta shi da Misr ba tare da tanwinin ba farko idan kace Misr kamar yadda yake anan shine wato kana Misr min amsa baladun min buldan gari daga cikin garuruwa wato kowanne gari ku je in dai ana gugunu ba a garin ku je ku ci noma kuma miji ba zai hana ku wannan wato falalan ba wanda kuma saka karanta shi da Misr akwai abu liqa al-ukhdudi yayi ta khalidi yake cewa eh shi din ba zai iya daukan wato abin da ake magana shine Misr din saboda dama a cikin sarku wani lokaci akan iya samu wato duk wani suna sulafi wanda yake tsakiya shi sukuni ne to ko da kuwa asalin sa wato ba mu'min sa bai sauda ujuba saboda shi ba larabci bane to wani lokaci ana iya mai da shi da larabci wala haka abu liqa al-ukhdudi ya fada almuhim dai malamai wasu sun ce wannan wato kuje ku shiga ku saka dukkan wani gari daga cikin garuruwa kamar yadda wannan shine abin da aka rawaito da hanyoyi daga Allah dan Abbas kuma shine magana Katada shine magana Rabi ibn Anas al-Qurasani shine magana Suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karima al-Suddi al-Kabir kamar yadda muka shafa da wannan majalisi Suddi mai tafsiri ba shine Suddi wanda zaka yi ace Muhammad ibn Marwan ba Suddi mai tafsiri shine Muhammad ibn Isma'il al-Suddi al-Kabir ake kiran shi shi wannan fika ne amintacci shi kuma Muhammad ibn Marwan as-Suddi as-Saghir shi kuma na magarici ne saboda haka alwayarsa a cikin in ka ga riwaya ta ce Muhammad ibn Marwan ko kuma as-Suddi as-Saghir to wannan ba shi ne wannan na fara saboda dan uwar al-Albani kamar da nace wasu daga cikin malamai sun fassara wannan Misr ana magana Masar ta Fir'auna da aka babu cewa ku koma can ku je ku yi noman ku ubangiji ba zai hada ku wannan falalar ta saba Abu Jafar al-Ukhdari kamar da nace ya ce eh wanda zai iya yiwuwa saboda dama duk abin da ko da suna ba a jama suna ne ba to ba larabci bane amma in dai sulafi ne kuma aka samu tsakiyar sa sukuni ne to ya halatta a yi sarrafa shi ya zama ya dake tanwini ya halatta kuma a yi sarrafa shi ya dake ko wasali sama guda daya ba kamar Nuhu har ga Qur'ani ai an sarrafa shi ya dake wasu hada wasu sula guda biyu kamar lafazin Hudu kamar Lo kamar Hindu a larabci shi ma Hindu asali ba larabci ne ba amma kuma zaka ga kana cewa Hindu saboda ne saboda suna ne sulafi wanda ya dauki wanda tsakiyar sa yake wato da sukuni wanda dai ina tuna ba ƴan uwan albai da muka yi dauran nahwu da su sun san mun karanta wannan a cikin darasi na al-mabru' min as-sarh Allah ta'ala yana cewa inna arsala nuhan ila qaumihi ta ce nuhan ba ce nuha ba a larabci zaka cewa nuha ka shi mu kawai wato kan wato afwan ba nuha ba ka ce nuha ba tare da kai tanwinin ba ka ce inna arsala nuha kawai ka shi mu to amma a al-qur'ani shi abin da qur'ani shi ne inna arsala nuhan in kuma zaka daya ne a wajen sai ka daya a madadin nuha kamar yadda to aka sani a tajwidi a tajwidi wa ila adil akhafum hudan kaga shi ma hudan wa lutan id qala li qaumihi wa lutan kaga nabi yalo ya samu wannan tanwini alhim da yake dauka tanwini da Allah ta'ala ce fa in alai musa ce musu fa inna lakum ma sa'al za ku sami abin da kuke kuka tambaya wa mudi mata alaihim billah to anan ne dai ubangiji ya sanya ya kakaba musu wato kaskanci ya zama duk inda suka je wasu mutane wanda ba su kai su martaba a idan ubangiji ba amma ko suna gane musu azaba tun daga lokacin da suka yi sabon Allah ubangiji ya haramta musu shiga wannan gari na baitul maqdis tsawon shekaru 40 har annabi Musa ya bar su a haka saboda tsabagen mutuncin su wanda sai dai ta ubin gun ne ya samu shigar da su sannan kuma bayan ma sun shiga kuma ubangiji ya rika sallado wato abokan gaban su akan su irin su Muktanassar da sauransu Allah ta'ala bai dauke musu wannan kaskancin ba sai lokacin da Annabi Dawud ya samu mulki. Annabi Dawud ya samu mulki kamar da zamu zo mu karanta aya insha Allah ta'ala inda gare da rabu. To daga lokacin Annabi Dawud ya samu mulki, Annabi Sulaiman ya samu mulki, a tarihin Yahudawa ba mu da wasu wanda suka lama sun tabbatar da Yahudawa da kafafuwansu in ba waɗannan mutanen guda biyu musamman. Amma kuma ba za ka taɓa samu waɗanda suka raina a cikin annabawa ba irin waɗannan mutane. To a wajensu ma ba wasu annabawan kirki ba ne, kawai wasu fitinannu ne, matsafa, manema mata, musamman wanda hankali ba zai ɗauka ba, da ke sun riga sun saba abu da Allah ta'ala zai gaya mana na wato wulaƙanci da suke ma annabawa, to wannan ɗabi'a su ce sun tibi. Wal maskana, kuma ubangiji ya sanya musu wato talauci, baƙin talauci, alfaqa wal faqa, kamar yadda su ne suka masara, tunda ga shi za su dinga biyan jizya da haraji, kaga wanda ke biyan wannan wani kuɗi zai yi. Mu ba kaga har yanzu ba ai a ruwa ka zana ne da ga arzikin namu, amma muna nan ana mai matsan gurguri, ana tatsi mu kuma muna so kuma masu ai muna zuwa muna kai jinga wa waɗannan garuruwa. Ko kana so ko baka so, zo da za ka sani Najeriya ko ana son mutum ya kuɗi ko ba a son mutum kar ya kuɗi, to dai talaucin dai nan. To wannan dai yana biya daga cikin abin da in ba a yi tafarkin Ubangiji ba ake Ubangiji shiga darma mutane na almaskana. Wada'u bi ghadabin min Allah, kuma suka komo da fushin Ubangiji, shine ai wasarafu bi ghadabin min Allah, Ubangiji ya fushi da su. Wanda ya Ubangiji ya fushi da shi ko ila zai kai kansa, ai ba ga yadda kai kansa. Allah ta'ala a nan shine yake faɗan dalilin da sai ya fushi da su. Ibaraka bi annahu kana yakfuru bi ayati Allah, wannan ya faru ne saboda sun kasance suna wato kafirce mu ayoyin Ubangiji. Za su ga ayoyin Ubangiji su gane wannan ayoyin ƙuru, amma kuma sai su kauce su lalata wannan ayoyin. Amma tatma'una ai yayyumu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma sama'u wa hum ya'lamun. Wato a lokacin sun ji kuma sun gane sai su lalata magana, sai za su ji su gane sai su lalata magana, sai su canza fasara. Ga asalin abin da ake magana kuma sun fahimta sai su canza fasara. Saboda haka duk wani wanda ya zama ɗabi'a su kenan a ya gashi wato kirkir ya gane ga madlulun nafsi, amma sai yana kokarin ya kawo mutane shubuhuhi, to wannan yana sa wani kaso ne na Yahudawa da abin da suke aikatawa. Kuma shi ma wannan rabo na fushin da Ubangiji ya yi da Yahudawa shi ma zai same shi, saboda yana yi wannan abu ne da gaggawa. Allah ta'ala ya ce wa yaqtulun nabiyina bi ghairi haqq, kuma suna wato kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba. Anan muka alƙara cewa za a yi magana da ne annabiyina, ba su waye annabiyo. Annabiyo ba da mutum fara a dai wato a dunkule annabi shi ne wanda Ubangiji ke masa wahayi. To amma malamai sun tattauna a kan shi annabi ne, daga me aka samo shi, haka cike ce mishi annabi. Akwai magana guda biyu. Maganan farko suka ce daga labane yanbu nubuwatan nabawatan, suka ce wato daga wannan aka samo shi naba yanbu nubuwatan da kuma nabawatan. Wato abinda ake magana shi ne wato duk yayin da aka samu wani abu ya ɗaukaka ya yi bisa, an kira annabi da annabi saboda ɗaukakarsa tsakanin al'ummarsa. Ubangiji ya sarrafa shi da wahayi. Ko shakka babu wannan ɗaya daga cikin ma'anar annabta ce. To amma kuma malamai sun yi magana, malaman Luka suka ce to amma kuma ai wannan kalma din mahmuziya ne, mahmuziyar kalma ce. Wato a qira'an Nafi' ibn Mu'ayyib yana cewa nabiqu, ba yana faɗa ba, haka akwai shi akwai hamza din. Suka ce to kaga ba zai zama da ba ya rubu da zawatan da buwatan ba, ba zai yi ba, sai dai ya zama daga naba'a ko kuma amba'a yundi'u nabi'un da nabba'a munabba'un da kuma nabi'un, ko ya zama ismu fa'il ne, fa'il ne ma'ana fa'il, wato fa'il ne ma'ana fa'il ko kuma fa'il ma'ana maf'ul. In ka ce fa'il ne ma'ana fa'il shine wanda yake ba da labarin abin da Ubangiji ya gaya masa, ko kuma ka ce wato fa'il ne ma'ana maf'ul wanda ake ba shi labarin sama, wato ko kai idan aka zawo za ka samu annabi ne za ka same shi as-sadiq ne al-masduq, wato as-sadiq fi ma akhbara bihi wal-masduq fi ma ukhbira bihi. Wato shi ne ya ma'alla ƙarya ba abin da aka ba shi labari daga sama, kuma shi wato shi da kuma makarici ne ba, in ya bai faɗa ko ba ya wani ƙare-ƙare ba ya yi. To wannan shi ne ma'anar annabi, suka ce daga annaba'u ne, annaba'u ma'anarsa shi ne al-khabar al-azim, fa amma yaka sa'alu ani annaba' al-azim, labari ne girman gaske saboda girman sha'anin wannan wahayi da Ubangiji ya ba shi. Sai dai ya gudana a lugha, idan ana son a kira wani annabi da ya da'awa annabta, wani wanda ya da'awa annabta na ƙarya, sai a kira shi da wato al-mutanabbi ba nabi ba, za su tanabba'a mutanabbi. Shi yasa shi wancan mawaƙin da za ka ga ba a kira shi nabi, duk da shi ne ya yi da'awar wannan, ko da dai ya yi da'awar daga baya dai ya tuba, ya riga wato ya sallama. Wasu na masu cewa an mashi wahayin, ana mashi wahayin waka, har ki kira shi mutanabbi. Kaga bai ce mu kashe nabiyin ba, ya kira mu kashe da mutanabbi, ko an kira shi da suna mutanabbi. Mutanabbi galibi shi ne wanda ya yi da'awar cewa to shi annabi ne amma alhali ubangiji bai mishi wahayi komai ba suna kafa hujja da waqana Abbas ibn Mirdad as-Sulami yana cewa ya fatinan nubai innaka mursal bil haqqi khairu hudal ilahi hadaka wannan ya daga cikin mawaka wanda suka rayu a lokacin manzon Allah shine yake yake kallon manzon Allah yake ba sai ya fatinan nubai ya wanda aka cika shi annabta da shi kaga kira shi da annubai ya innaka mursal kai lalle an aiko ka bil haqqi ne da gaskiya wa hudal ilahi kuma shiriyan ubangiji hadaka ya riga ya baka wato kaga anan a tsabari yayi hujja da wannan wajen inda aka cewa annabi asalin sa daga annabi daga annabawa daga wannan labarin ne da yake bayarwa yana ba da ana ba shi labarin ubangiji kuma shi ma yana ba mutanen labarin ubangiji wannan shine daga nan aka samu annabi ba laifi su zama labarin annabi suna da alaka ta nesa da shi annabawa da suke magana wannan ar-rafi'u darajatu wa ana iya samu alaka kamar da aka amma kira al-ishtiqaqul ba'id ana iya samu amma dai asalin ma'anar ba ta kusa ita ce wato annabi shine yana ba da labarin ubangiji annabi dai yayin da ta ce annabi shine kamar da na faɗa wanda yake ba da labarin ubangiji akwai abubuwa da ubangiji yake banci annabawa da shi abu na farko da ubangiji yake banci annabawa da shi shine wahayi la budda da annabi ubangiji yana masa wahayi za a yi ko wani mala'ika ya gaya miki abin da ubangiji yake sai ya gaya masa sannan kuma idan an masa wannan wahayi din shi din ma kuma lallai wajibin sa sai ya isar da shi ba zai zauna ba ai farko annabi wale ne ba nan ga adam ba annabi adam ne aka ga shi ba aiko shi wajen kowa ba amma kuma yayin da ya tarbiya yayi bayan tarbiya ya ga yau sakon ubangiji sai ka ba zai yi wa ce wai annabi wai din gurgun wai baya isar ma wajen sa sakon Allah ta'ala ba Allah ta'ala cikin Qur'ani cewa yi wa ma arsalna min qablika min rasul wa la nabiy kaga sai magana cewa yana aiko shi saboda shi ma din dan aike ne ubangiji ya riga ya aiko shi sannan kuma daga cikin abin da malamin yake faɗa Allah yake bace annabawa da shi shine yake tsince su da al'isma ubangiji ya kange su daga zunubai wannan amma ana kai magana na malamai magana ta malamai aka cewa wanda irin zunubai da ubangiji ya wato raba su da shi su annabawa na'am duk babu wani zunubi da ubangiji baya so da annabi zai mutu da wannan zunubin babu shi wannan duk ijma malamai suka ce babu wani zunubi da abinda ubangiji baya so shi annabi ya zama ya mutu kuma yana aikata wannan zunubin fa sai ubangiji yayi wahayi ya ga cewa abinda kake din nan ba gaba ba kuma kaba'ira wato annabawa ba sa yin kaba'ira da gangan suna gani ka ga samu wani annabi yana yin ƙarya ko ka ga yana zalunci a cikin hukunci ko abin da ya kamata ba za ka taba samu annabi Allah yana yin wannan ba to amma shin suna iya saba ma wani umarni da ubangiji ba haka yake su yi ba wannan shine malamai suka tattauna jumhurin malamai kusan salaf ma magabata akan cewa annabi yana iya yin wani abin da ubangiji zai zarge shi ya ce me yasa kai kaza ai da kaza kai to kaga sai Allah sai zargi ne a wannan kuma a babin sa wannan kamar zulubi ne a wajen ubangiji tsakanin da ubangiji sai karka kalli mu yanzu mu makaskanta mun ce wa zalla yayi zulubi aka kalli tsakanin da ubangiji in ka kalli tsakanin girman wanda ake cewa an sa a wannan sai ka zai abin ya wato ba shi da wahala za mu saboda akwai wanda zaka ga suna kokarin cewa ma shi da baki dai duk wanda yake wato annabi yana yin wasu abubuwan da ubangiji ba shi ya fi so ba kuma daga baya ya masa fada ya masa itai sai su zauna ya raka furta to wannan kaga shi ke gaya maka yadda al'umma ta shiga cikin halin fitina kawai ba abinda kawai sai maka gane ba ko ba da shi aka su ko ba shi aka su kawai dan wani ya faɗa sai ka ce kai maka yadda ba kuma ka ce ma ya kafirta a halin jinin sa an da akwai jahilai shi ke nan a ce to yanzu a tafi a je a kashe shi ai da dama idan ka duba zaka ga ubangiji akwai ayoyin da ubangiji yake nuna ma annabi sa cewa yayi wani abin da ba haka ke so ba akwai ayoyin da ubangiji ma ya masa barazanar azaba akwai ayoyin da ya zarge akwai aya kuma da ya nuna masa din cewa kai din ma ba da farin nan mutu da kai kaza wa lam an tabbatnaka laqad kunta tarkam ilayhi shay'an qalila idza la azaqnaka dhi'fa al-hayati wa dhi'fa al-mamati kaga yace kai ma sai zaka dake ka mutu wadannan kafiran in ba dan mun tsira kai ba haka ubangiji ya faɗa in ba dan mun tsira kai ba in ga kowa ka zo ta wadannan kafirai ka canza da awan da ba shi ki so kai ba Allah ta'ala ki wato da mun dan na maka azaban duniya da lahira wa ta ga wani ba zan da akwai wanda yake tsafa yake jin cewa wannan magana ba shi yake kai ma ba ko tsaya idan gaba bakare yana tawi wallan ba ya bukatar tawi abu yau da yake a fili yake Allah ta'ala ya faɗa yake sun mana tajiru laka alaina nasira ko da ka samu wanda yake mike ka akan ba wanda yake mike ka akan ba zaka samu ba ubangiji ya faɗa mishi haka zaka ga a wata ayan ubangiji yana cewa afa Allahu anka lima azaka lahu Allah ka ji Allah maka abu amma dan me kai kaza akwai ayan da yake cewa abu ta wata wallan an ja'u da'ama aka ce ya bukata fuska abun da ka faɗa kake nan ba aka ce ya yi mutane fuska kawai don makahu ya dogata neman zana ya auri shi gari yake irin umar maktum kamar ya mutunta ba za a samu na yi da yawa a zarginsa ba shi yawa mai rauye inda mutunta mai zai yi dama ta kawo fuka mutane addini suna yana ganin cewa zai karɓi mutunta kuma ba bayani amma da ya zo kawai sai ya mutunta fuska sai ya daina kallon waɗannan jima jiman kafira ubangiji ya zarge shi a cikin hadisi ita tabbatacce mazala daga nan lokacin ya ce da zarar ya ga ibn umar maktum sai ya zungure tashi ya ce marabu marabu da wanda ubangiji ya zarge ni saboda shi ya mun faɗa saboda shi da shi kaga wato mazala yana yin wani abin da zai ran ba haka ne ubangiji yake so kuma ya masa faɗa in wannan fadin aka wata ne ya saba miki ne saboda idan wani ya mai tabbatar da wannan bai kamata a zo a fara magana cewa ai sai sai annabi ai ba wannan dukkan fure ne dukkan furci ne suke yi ubangiji in ba kwallon mun yi magana cikin mazala amma ubangiji ba da labarin annabi Yunus ba وظن نوني إذ ذهب مخاضبا وظن على النقل إلى عليه فنادى في قوله ماتي الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ليتي إني كنت من الظالمين يا إلا من تيتي قال أمانجي جاكي بذلك ميبا هل سوى ربي آي أبن أمانجي بها كي سوى يتي سوى كما هو كبه كلا فأنت ويا ساء أمانجي أما أمانجي يا مش لدري يا غانا دي بك كم ميبا وانا وطو تكن كمالاتي سوى دباب واني دم أدم ko a cikin babu wani mahalli ko a cikin mala'ikun ko a cikin annabawan ko a cikin fajiran ko a cikin mu'minan wanda zai ce wai shi yanzu kawai yana bin ubangiji bashi ne ya bashi aljanna shi ya riga ya gama kai duk aikin da yake son yi babu duk wani wanda kaga ya shiga aljanna to ubangiji ya kawar da kai ne a kusurinsa dagawansa amma in yace zai karbi haƙƙinsa kawo da kawo to wala ba zai kai labari ba zai kai labari saboda haka maganar ba su cewa a duk wanda yace annabin Allah yana iya yin wani abu da ubangiji zai zarge shi ko na kafiri ne to wannan ba su dace ba ko ba su da wani magabaci saboda Ibn Taymiya ya faɗa Ibn Taymiya yana cewa laita huwa kafiran bi ittifaqi ahli ad-dini yace ittifaqin malaman addini ba wanda taba cewa wanda yace annabi yayi wani abu da ya sa a ubangiji ya faɗa a hakkin mazala ba wanda taba cewa kafiri ne a ittifaqi maki daya yace wala halatul masail mutalaza wa fi istijabati qailihi lil nazai ko baya ce abu da malami suke sabani ba shin za a je a ce a jira a idaku tu wata ko za a idaku tu wata ba wala baya ciki ba yake cewa kuma kama sarah bi dalika alqadi aliyah kamar yadda alqadi ya bai fara alqadi ya riya da cikin wanda ya sa wajen la wannan matsala in ka je kana duba tafasir zaka ga shine yake cewa bankarawa yake kawo suna da wasu malamai ba za a ce maza Allah ya yi wallahi ba afa Allah aka aika bankarawa a wata wata wanda aka bankarawa yanda wato ba Allah zaka tarbu ba to ko su sun yadda cewa kuma a cikin malamai akwai waɗanda sun ma fi yawa masu cewa annabi Allah yana iya yi bi ubangiji zai bi shi sun yadda ko ba taɓa cewa na kafiri ba ne sai wato a fitinadu na mutanen zamani yanzu da ka abin da ka fara jikan kawai a ce abin da kai ba daidai ne ba ya ce wa amsalihim da makamantansu ma a mubalaghatihim fil qawli bil isma duk da duk ba wa idan wani kare da wannan malamai da suke cewa wato annabin Allah baya yin nafi ba ki daya wannan shine magana ta gaskiya ayoyin qur'ani duka a cikin suke da abubuwa da suke nuna wato zargin manzon Allah sai dai manzon Allah zai ne ko ga Allah ba sai dai ya gyara tsakanin da ubangiji kuma yana yi ubangiji ba ya masa kara zai sako da aya ya masa fada fada kuma da ba aika ta fada ba wai ubangiji wai ya rasa ya zai da manzon Allah ne ba kawo haka suke nunawa wai kamar kawai irin namijin da mace ke jin jira shi kawai ana yana to baya to kawai dai ne ke suke so haka aka zai to ba haka ba ubangiji ke tsakanin da manzon Allah ba tsakanin manzon Allah da Allah alaka ta bawa da mahaliccinsa ka fahimci wannan ba wai wai shi manzo Allah wai daga zakan ubangiji ne kamar da wasu jahilai ke faɗa ba domin duk haka ya faɗa subhanahu wa ta'ala bi abdihi kaga bawa sai yace bawa sai faɗa kuma wato hatta wato ta goma shi da ubangiji zai yi masa wanda bai ba dukkan annabawa ba shine ceto a shafatul ubna iya dai mai dai zai sa wuce ta ga kasa sai yayi wato ibada saboda haka tsakanin alaka da ke tsakanin Allah ta'ala da annabinsa alaka ce tsakanin Allah da bawansa ba wai da kalin wanda ya rasa ya zai da annabi wai duk abin da annabi yake so shikenan ubangiji ko ba yana so ko ba yana so shikenan kawai zai fada ubangiji yana mazala yana iya addu'a ubangiji ya bashi wasu kuma su bi bashi ba ba an zama ka a cikin hadisi ba yace la wa kaza ubangiji ya bani kaza amma yana da daya ya fada a cikin hadisi saboda haka ana iya cewa ka ce ba za mu amsa maka ba to sai naka ba magana ne ka ce wai wai in tambaya kamar yan kan kaza a ubangiji ne kai ba ka san gidan ubangiji ba ne kiza kake mishi wannan wato lamarin a wannan aya akwai ishara yanzu ga cewa yanzu ga girman sha'ani duk wanda ya kashi annabi kaga anan ya daga cikin abinda ubangiji ya tsara wanda ke gane da fushin ubangiji yake wa yakun nabiyina bi ghayri alhaq sala kashi annaba ba ta da haki ba dama wannan rage za kashi da wannan saboda karfin lance dan Allah baka cewa sun tsaya kullu wa wanda ta addanci sala kashi annaba ba mu fi dini ba mu tsada da sun kashe annabawa da dama, wasu kuma sun yi wato sun yi kuriya su kashe bai Allah ya ba su dama kamar annabi Isa, amma sun kashe annabi Yahya, sun kashe Zakariya, sun kashe sauran annabawa da yawa. Kashe annabi ya daga cikin babban zunubin da zai wuya kaga wanda ya kashe annabi ya zama kafiri ba, bal ma malamai suka ce duk wanda ya kashe annabi ya daga cikin alamun kafirci, domin ba zai kashe annabi ba sai yana kin saƙon da annabi ya zo da shi, ya tada mishi waje ne kawai. Kamar yadda kuma duk wanda kaga annabi ya kashe shi a wajen yaƙi, to shi ma ya daga cikin matsiyata a cikin wannan al'umma in Allah ta lata da su. Wannan shi ne abin da hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim da Muslim da Imam Ahmad, hadisi na Asim ibn Abi Najjar al-Kufi yake ruwaitowa daga Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama al-Kufi daga Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud yake cewa mazalla ya ce ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan, wanda yafi kowa ɗaya azaba ta al-qiyama shine wani mutumi wanda annabin Allah ya kashe shi ko kuma shi da kansa ya kashe annabin, to wala ba shi ta cewa in Allah ta lata da shi to sai ya mai shi wato abun kwatance, sai ya kafatar da shi ya muzanta shi ba. Wannan shine abin da malamai suka faɗa. To kaga a nan idan mun duba dalilin da yasa manzo Allah aka ce wanda ya kashe annabawa Allah ya fushi da shi, ne dalili saboda in ka kashe annabawa Allah ka kashe sakon da suke da shi suke yadawa na Allah ta'ala. To malamai kuma suka ce a wannan aya akwai ishara zuwa ga cewa duk wanda ya yi ta ƙoƙari da hankora wajen sai ya kashe sunnan manzon Allah iri-iri yana gani, to shi ma wannan sakamakon abin da ya same shi ne kamar ya kashe annabi kawai kace yanzu babu hadisi kawai sai dai kala kala sai ta tsine sai abu da kaga dama, to wannan abin da kake yi kamar ka kashe annabi, kuma idan aka je lahira to kai ma za ka tashi a irin sahu na irin waɗanda suka kashe annabi, saboda kashe annabi ba kawai mujarrad kashe annabi shine ma babban al'amari ba, shine ka lalata shari'a. Wanda yake babu ruwan sa ba zai babu masa da hadisi da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawai yana cewa ne ya lalata shari'a baki daya, saboda yanzu ya bar Qur'ani a hannun kowanne halakaki kowa ne yarwa da shi, saboda me dalilin ka na in zai za a yi sallah sai dai a fara ruku'i a sujjada, me dalilin ka babu, saboda haka yanzu in ka ce kai ruku'i da sujjada za ka yi shi kuma ne wani ce rubat zai yi, wani ne sunkuyawa zai yi, wani ne shingida zai yi, ga wani ruku'i da za ka je ka ce kai za ka yi abu na ma daidai, babu shi, babu shi, yanzu ka fahimta ka kake yi kai ka yaje da fahimtar ka amma ba ka je da fahimtar manzon Allah bai san magana ta ba, to ne fitina ce wannan, saboda haka wato a kula da wannan mutane kamar yadda muka shafa da ba su da wasu mabiya illa iyaka dai wato wasu fitinannu ne ke ta kokarin su fasara su suke koran daukan nauyin su, kuma yake na madina media yanzu ai da ba shi ka tagin da yada wannan abubuwan da shi sai wani arama su bi aka kujera da ga sun tare ne ai ba ganin da harkar da tarbo da abubuwan sai dai da ba fitinannu sai dai wanda muke jin labari a can wajen kwanan dan gura aka ce akwai wani gari shi ma su ba mu ruwa su kawai su ma wato yan abiya ne mashakila ne kawai yan tamure ne abun su, to da ba duk wani fasiki zai shiga amma dai wani wanda ya tsaya addini ya san ba zai yi ba, in ta miya na cewa ba ai ko da tashi kai ko kimiyya ce ba ki ya ta cewa kawai an zo an faɗi abubuwa kimiyya ko babu wasu malamai da suka yi magana kimiyya sharhi ba a samu fata fata duk abin da kake kantawa na boko da ina ne da ina ne sai kaga an samu wasu malamai sun karkare wajen su sharhi wannan abu, ta ba zai maza Allah kawai sai ya zo ya faɗa ya ce to ba shi rarararar a jiya faɗi ayoyin Qur'ani ko wani zai yi ba wani abu ne wannan. Kuma yaushe yayi wannan bayanin da Ubangiji ya ce wa anzala ilaka dhikra bayyana lillahi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, to ina bayanin da yi, saboda bayanin nan da ba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne, ko dai yayi abin da ba da bakin sa bayanin Qur'ani ne ko kuma yayi ta aikace kaga yayi a magance ko a aikace ko kuma a gaban sa ce to ku je babu ne wannan shi take ma'ana, to kaga in ba haka wannan ko shine hadisin amma za ka ga al'umma su babu wasu su duk wani ne duk wani halakacce idan zai yau shedan da yake cewa shi yake kai kuru kuru da kaza wani ya yi gaskiya kuma ya yi gaskiya wannan wata gaskiya shi ba yake kawo kawo ko shi ba amma shi ba ta jahilai kuru ba ku gani irin karwaran da malaka kafin maka ce ya kawo masa wai ka je ka gani mutum jahili irin wannan wato zargi jahili wanda shi bai san komai ba wanda kamata yayi inda da wato bulala da kuma wasu masu gari masu karfi da su kama shi su zare shi su kulle shi sai ya mutu, wallahi haka ake yi duk wanda yanzu yake zai lalata addinin manzo Allah wai ba wai za ka ga suna cewa wani wala ai haɗa kai da mu a ji a tice shi ba, to shi da yake cutar manzo Allah yake cutar addini ba addini ya cuta ba, to me ya haɗa mana shi ma addinin ba, ya kamata jama'a su fahimci yanayin da abubuwan da suke dan ka ji an ce wai inda da wato shugabanci a ji a kama shi wannan ba ana magana wa'azi a san mushi zigi ba an riga an san wasu abubuwa ne yanzu ake muke fama da su na demokradiyya ko wani lokaci in ya faɗa abin da ya gada ma ko su turawa ta baradu da su suna zuwa mishi baya mu ba shi muke magana ba, muna magana cewa in akwai irin su Umar in kuma a cikin shugabannin ba an samu irin su Umar din kamar yadda yadin ba kudin shaka ba ina shi doka ya je shari'arsa wallo ne gani a yi zai ya ce da su kuma ya ce da su kawai dai abinsa kusa yana daga cikin abin da ya fama a cikin malamai ba kawai zai yi wannan ba to ba zai yi wani abu da yi ba saboda duk malami ya tsoron in ya je ya yi wani abu za a ce yanzu zai mutu da addini ai ko ya tare da annabi kuke yawan yi a cikin hudubo maganganunka na siyasa sai ka ga an fara maka wasu ƴan maganganu da ba kai kiran boko ne wato miliyan abinsa yana zuwa kawai ya dawo kawai ya gama saukarsa dan koran sauka ne abinsa ana zama abin salati sai in kun je kun waya ka kafin da hudu yana ce insha Allah Allah ya ba mu damar da shari'a Allah ya ba shi dama wato daga cikin malamai suka tuna masa kai zamu rasa kawai shi da abinsa bai fasan ne me yayi sakamakon ba dai shi sai ne yake da abinsa ne sai a bala'i ji jamu sai da yake ga amma da yake takakke ne mutumin nan yan boko wani lokaci suka rantsi addini wallahi dole ka fara musu da yake takakke ne duk abin da aka yi an kai ruwa an kai mai ya dai bibi ya dai ina ne amma ya tsaya kan ra'ayinsa ya tsaya kan ra'ayinsa to galibi siyasa a yanzu inda siyasa irin wannan dai kalamin da siyasa mutum ba ya tabi a hankali inda da suna addini zai shiga an kuma ya gani ce shi ne shiga zai yi to wannan sai dai a tsaya shi da addu'a amma dai lalle za a samu jarabawa irin ne daga cikin babban jarabawa shine zaka ga in yace zai yi wani abu na addini za a yi mishi ta a ce musulunci zai yi turawa kuma masu kishin kasa ma zuwa suke suka kashe su balle wani wanda yace zai addini to amma idan kace ya ji ya gani ina ganin ba daidai bane kuma ku zo ku ana ta zage shi a media ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza wannan ba ya ci tarbiyya addini yayin kuma in jarida ce ne ko sai ya gaya da abinda kuma ai shekara da karba zo da shi ba ai da ce ne ba Allah Allah ya ga mutane ba shikenan ba amma dai akwai kalubale kuma shi kansa na san ya san wannan kalubalen da duk ma da an gaggaya masa dan malaman mu duk sun faɗa cewa sun an gaggaya masa irin wannan cewa akwai kalubale kamar ya ta kalubale to kuma da ba wannan ai ya dangata da yanayin karfin mutum Allah ta'ala ya ce zalika ma asaw wa kan ya'tadu wannan ya faru saboda abinda suka kasance suna yi na saba ma ubangiji kuma sun kasance suna ketare iyaka wannan ayan yana nuna maka cewa duk yayin da mutane suke sa'a wa ubangiji sabawa wato ta kusa sabawa ta kare wato karara ake ganin mutane suna saba ma Allah ta'ala to ko da ba baki daya ba tunda wannan al'umma ubangiji ya riga alƙawarin bai halaka ta baki daya ba amma ko da ba baki daya ba ubangiji sai ya danna musu kudin su ubangiji ya danna musu kudin su tabbace an samu a wasu bangaren rayuwar su ba ka ganin da kyau mutakar za a bar saban ubangiji za a bar ta'addanci yana wanzuwa a waje kuma masu faɗa aji suka yi suka kama hannunsu to wannan alama ce na cewa wannan al'umman ba za ta kai wato abin da take so ta kai ba ina lalatawa su mahukuntan gidan nan muna tara muku abin da kuke yi na tsare wato talakawan gidan nan an yi waye yara marasa albarka ba ta iya shigowa wannan gidan naku to amma ina faɗan cewa ba wannan shi ne kare abin da za ku yi ba in ku kura za ku sha to kuma sai sauran 'yan uwanku kuma su sha waɗannan abubuwa tun ai al'umma ce ku za ku iya fito da wasu abubuwa tunda kuna da masu faɗa a ji za ku iya zuwa da wasu abubuwa za ku tafi ɗaure yin baki ɗaya su da basu fahimci irin tunaninku ba ku je ku sanya wato dokoki tsaurara cewa babu wani yaro da zai yi ban albarka a cikin ɗaure amma ba kawai dai a ji a ɓata muku suna ba da ka ce ɗaure kake a ce to inda dai ake abubuwan nan ko an ta kiranka kenan an ta kiranka da an ji wani abu wani abu mu da muke ɗaure ba mu ba shi amma su da suke wani ɗaure kuma suna ce wannan muna ganin ba daidai bane a ce al'umma an faɗa in ba dan lokaci ya ƙure ba kusan wa'azi muka so mu kira na malamai da dan dama ko al-mutala ko a wasu wurare a cikin ɗorayin dai a yi wa'azi kan wannan a gaya wa mutane cewa ba zai yi kuma hakan ba ba zai yi kuma kuma hakan wasu yara kawai suna musu ɗauki daidai kamar tsuntsaye ba yara kuma ƙasƙantattun yara wanda ba su da komai bazan bazara wanda in aka dage aka ce ba za su wuce ba to ba mai wucewa cikin su amma ba wato a zo kawai da ƙasar waya ce wani kowa ya wani kowa ya wani ba wannan abu yana ƙata mai rai yaro ƙarami ka zabe kai a shiga gidan ba an ce kowa ya wani in baka wani ba wato zaka shiga shigo a cikin titi ji ta ɗiba albarka kamar da na shafa da inda wato lokacin layyaci aka ce ga wani sa'a nan ya kuce amma duk wanda suka zari suka kama suka dage shi to sai ya zama nasu wallahi kafin ya zo nan inda muke wani ya tafi shi amma wai waɗannan yara duka rika musu fito 50 ba ba za ku zauna ba za a tsaya a ce to kai ruwa da ba mai ɗiba albarka a wurin ko in ta hanya ba wani ba zai iya musu wannan abubuwa shi wanda ya nuna vigilantin aka ba mu labarin cewa an yi bari kawai sun tar masa sun je sun sare shi har ma ya samu wato shanyewar jiki wani da al'umma ce wannan ba shi wa ce za ku zauna haka ko da Allah ta'ala ya sanya kuka fahimta to kula fa da aiki kowa ku kira wasu wannan shine abin da ubangiji ya faɗa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa sabilul haqqi wa sabilul sabr sai ku kuma da'awa wannan shine abin da wato an farko wai da'awa da gaban karfin sa akwai wanda mutane akwai alƙalai akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani duk wanda zai kuma dauri Allah ta dauri kuma ko dauri ba ta kowa sai ku ɗan cikin gidan nan ai ya fara ce kun dauri faɗa kun je kun kare mata wato wani abin da ke da bakin ciki a tare da ita ba ta dadi a ce za a bar mutane suna dauka doka a hannunsu ba ta dadi wannan ba inda zaka ji aji wai wani ke tambaya cewa wannan da suka kashe wannan shi daidai ne ce a'a kaga wannan in ku tana ce ta riga ta aku sai aka ga baka ta ai amma sai ina dai zama wato da kido ka are da madidi kai ma wannan yana nuna cewa duk wanda yake doga ta magiya Allah ne ku daba mu shuka kaga aje a daba maka kida babu ciki wannan abubuwan ba zai wace wai bar al'umma su dauki ran doka a hannunsu ba amma ana bukatar shugabanci la yasmuhu Allah wato fawba la sarata lahu wala sarata idza juhaluhum sa'du in kuka sa jahilai ne suka zama sun yi wucewa gaba ko wasu ba kai wasu ƴan siyasa ƴan siyasa nan ba ruwan su kwani bi ma labarin da ke zuwa yana dawo mana wato intelligence report da muke da muka samu ƴan siyasa na sa daga cikin wanda suke zakon wannan wato kayan siyasa ne wani abu ne da wani sabon wato sana'a ce da shi suke campaign to wannan fadirin irin wannan mutane za ku ci za su muku wannan aiki sai ku za ku yi Allah ta'ala ya sa wato an ji Allah ta'ala ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani wal ladina hadu wanda kuma suka ce su yahudawa ne wan nasara da kuma nasara wasabiina da kuma sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah ta'ala nan karshe wa amila salihan sai kuma yayi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladabbakin su gabaki daya su wajen ubangijin su wala khawfun alaihim ko ba su da tsoro wala hum yahzanu ko za su yi bakin ciki ba wannan aya ce mai girman sha'ani insha Allah zan yi kokari mu takaice mangarin malamai akan ta wannan ubangiji ne ya faɗi wasu ajujuwa a nan dai kun ga ya faɗi aji na masu iman mumulai da yahudawa da nasara da sabi'awa mumulai wannan su ne mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yahudawa kun san su waye su akan akisa su ma muke nasara yi magana su shine waɗanda suke cewa ina nasara suna mara ba annabi Isa baya suka kuma imani da injilansa sabi'awa ba malamin da sabani ne yawa akan su ibn abi hatim ar-razi abd al-rahman ibn abi hatim ar-razi ya kawo wangaru na malamai zai kai guda takwas zai kai guda takwas idan ka hada amma dai zamu kokari mu dunkule lawalan as-sabi asalin sa larabawa suna amfani da shi ne akan wanda ya bar addinin sa wanda ya kaman mu ne a layin kadi a muke cewa mutum yayi ridda to wannan shine as-sabi zaka ga lokacin da aka samu mutanen mulai na farko suna musulunta ai kai kawo ki ce musu sabatu ai kun bar addinin kakanninku wannan shine as-sabi to duk wanda ya fito daga addini ya fito daga bar addinin da yake a da ta na gargajiya su wannan sai a kira shi da wato sabaa daga sabaa yasma'u sabaan wannan shine abin da imin da al-qamari ya faɗa malamai suna da maganganu akan cewa wai su waye wadannan sabi'awa maganan farko shine maganan masu cewa sabi'awa su ne wato wajutawa sabi'awa su ne wajutawa a wasu kuma suka ce sabi'awa su ne ahlul kitabi magana ce mai yawa wasu suka ce ahlul kitabi ne wasu suka ce a ba ahlul kitabi ne asalin su ba sun karbi ne wato koyarwar ahlul kitabi daga baya Al-Hasan al-Basri ke cewa su ne masu bautan taurari masu bautan taurari suna bautan mala'iku suna wannan suka yada abokanci na taurarin da wannan rami da kuka ji muna ta fara muka yi ta magana muka kasu akan sa kitabun tafi to wannan ba ko Allah al'umma sa daga cikin wanda suka yada wannan ilimin muka suka daure mishi gindi bokancin bangaren bokancin sa na astrology ba astronomy ba banda wannan kuma Abu al-Aliya yace firqatun min ahli al-kitab yaqra'una az-zabur yace wasu bangarori daga cikin ahli kitabi suna karanta zabura wala kuma shine magana Abu Haq ibn Muzahim shine magana As-Suddi al-Kabir shine magana Rabi' ibn Anas kuma shine magana Jabir ibn Zaid Abu Sha'fa al-Basri wala dai shine maganganun su amma magana mafi inganci an aka hada an aka duba abinda malamai suka faɗa wannan naga sun fita dikin wannan masalar su ne shine Ibn Taymiyya a ce arba al-mantiqiyyin a cikin hadith sunna da kuma ahkamu ahli dhimma la al-majrisa ibn Qayyim da kuma kan yake ruwa wannan mangaru ya tafi duka za su iya haduwa abin da yake faruwa akwai wato muwahhidus sabi'a su wato waɗannan mutane su asalin su da can suna yawo ne suka kaurace ma kowanne addini. To da zaran sun je sun sami wata koyarwa ta wato ta na addini sai su karba ko yahudanci ne ko nasara ko kuma koyarwa annabi Dawud. Wannan shi ne abin da suke yi. To wannan mutane su ba sa shirka shi ne ake kira su kula fa usadiya in tabira kira su kula fa usadiya su wannan sun bauke ma dukkan shirka baki daya. Wannan su ne abin da malamai ke faɗa cewa su waɗannan suka wuce suna za su yi aljanna. Wannan wata magana ce za mu bari mu yi ta a gaba wata ila ko mu je akwai masu hudar irin wannan ayoyi suna cewa kaga Allah kada raba wai da mu musulmai da kirista da yahudi da wane ne wane ne in dai ya riga ya yarda cewa wato imani da Allah shikenan ya yarda sabon ubangiji shikenan zai shiga aljanna. Akwai da kan wannan aqidar a can ya muka maganin wannan aqidar irin wanda suka je suka shekari suka yi boko ba suka yi boko suka kashe Islamic studies amma a boko ya je ne can Amurka ku shirin Canada can ina ya je suka rusa mushi kwaluwa. To wannan irin su suna da aqida na muka san su a ga suna da wato aqidodi wato biya ko aqida amma za su shiga cikin al'umma tunda ba su da yayin da su ba al'umma wa'azi da ba kodan kawai sai aka fara samun wasu mutane suna yi wa'azi a yanzu amma ko za ka ga su suna yaɗa wannan abubuwa ne. Ya isa maka gane cewa duk wani jami'a da kaji an ce za a yi wani internet dialogue ko wani abu asali duk inda ka ga an gina irin wannan gida a jami'a ba su irin wannan gida da suka gina ta wannan wani shi ne gaskiyar magana. To sai dai mu abin da muke yi musulmai shi ne in suka gina irin wannan suka ce ga yanda ke so a yi kuma sai an yi to shi kenan sai a samu wani hannu mai kyau hannu kwakwara wanda ke mai ƙarfi ya san addini sai a danka masa wannan in kun riƙe amana wajen kenan. Na ku fi sisi na mu nan aka ga ana tabbu abubuwa malamai an ba su Dr. Bashir Ali Umar an ba Malam Muhammad Sani Umar an ba Malam Salisu Shehu yanzu kuma Dr. Tawfiq shike rike da wata za ka bayar sai ka ga to shikenan abin da ake zuwa a tattauna shi ne abubuwa da ke da alaka da abin da ya hada ku da mai jimar wannan mutanen a zo a tattauna. Amma idan duk wanda ya rike wannan shugabanci zaka ji ana baka labarin yanda kontrati da wasu al'aura ke zuwa masa wasu al'aura ke zuwa wasu wanda tuqaddaru bil malayin miliyoyin kudi a ce da kai a wasu abubuwa a yi da a yi wasu abubuwa da ba daidai ne a addini ta mu auren mu kai da kai a yi ko da wato wani conference ne a yi akan wannan mummunar abu. To wannan ne ya faɗa saboda karin wata wani ta biwa wani yana rike wani waje an ce mishi interfere ka yi kuma mishi da to wannan ya daga cikin hikima da malaman mu da suke karɓar wannan abubuwa sannan kuma karin kuma wani ko ne tun da wani malami mutum yake taɓa rikewa ko wannan wajen mu an gina shi da kyawun manufa na riga na ga maka ba inda aka taɓa gina wannan waje ka za ka ga shi da an gina shi da kyawun manufa an gina shi da mummunar manufa kuma duk wanda bai zama ba shi da wato hadara sosai ta musulunci ba shi da fahimtar addini yadda ya kamata za ka ga shi ba shi ba daidai ba ba ko kawai idan kun yi da shi kuma za ka ga yana shiga yana tsoma biyar tsira yana tura shi yana shiga motoci yana cin abinci yana yin mulmul abinsa amma dai za ka ga yana shiga da wasu alƙawura wasu wato conference papers haka ana wanda babu kai babu bibi wannan na faɗa saboda za mu shiga tafsirin wannan aya lamu da tafsirin wannan aya na san wata ila ko a gobe in muka shiga wani bai zai zo ba to wata ila in ya bi wannan shi kallon labarin sai ya ga ya san me muka faɗa amma akwai waɗanda su kuma su mushrikai ne daga baya game da kusa ne duk yayin da aka same wasu tauhidi sai an samu wasu sun kauce ai to akwai mushriku sabi'a mushrikai na sabi'awa shine wanda daga baya suka koma wannan koyarwa suka suka koyi suke tsantsanta ma Allah bauta yanzu kuma suna ma'alata ala shirka suka koma suna bautan mala'iku suka koma suna wato yin bokanci don bokanci ya je musu. To waɗannan duk inda ka ji an ce sabi'awa za su shiga aljanna to ana magana sabi'awa ɗin can inda kai an ce sabi'awa duk ubangiji zai musu hukunci na tashar kiyama ko wala to wala ana magana waɗannan shi ushanka dan kuma Allah an kawo jisawa musu dan me baka cewa mutum za su shiga aljanna insha Allah ta'ala wannan shi zan mata shi yanka tun za mu dinga magana kan sabi'awa kuma mu amsa abinda wasu ke kawowa na wato rashin fahimta su ce wai da mu da kiristoci kawai ka ce musu ba kafare ka ce musu arna kamar da suke faɗa wai a ce musu kafiri dai a ce musu kirista dai abin shi a to ba inda aka ce a ce musu kirista kadai a ce ma dan mutane kuma yanta aka dan udare ne kamar da Allah yake cewa la yasma'u bi min hadhihi umma yahudiyyan wala nasraniyyan thumma lam yu'min bi illa dakhala Allah ba wani da zai ji labari na ji na ilimi yake imani da ni ya kemar da sai kawo tar da kai daga koyar da zo da shi ya mutu a haka to sai ya shiga wuta wannan manzo Allah ya riga ya faɗa kat sadaka duk wanda ya zo yake wai kristoci ya shiga aljanna a yanzu saboda kawai ya zo ma sun yi imani da wani bangare na littafi, to wannan ya kawo mai ijma'in malamai, ba ma inda malamai suka faɗa wannan maganar sai yanzu shi yake faɗa yana kokarin ya bi wato bayan wasu fitinannu da ba su kanta addini ba. Dama matsalar lamarin addini ka jefkanta shi da wani yafi, inda ya kana son kanka da arziki to addini zaka jefka, in kana son ka ma'lumat kamar yadda ka faɗa akwai tsakanin information da kuma ilimi. Ma'lumat ba shi ilimi ba, shi al'ilm kaga da mufrad da ake kawo shi, amma ma'lumat shi ne wasu ƴan bayanai. To wannan wani galibi wanda suka ji suka tada boko ya ga ƴan bayanai da su, sabi akwai da ƴan bayanai da dan kanta sai ya kanta sai ya kanta sai sai dace tarasu ƴan bayanansa, kai da maka ce mishi jahili wala ka ga wala ka ce mishi sankoyi ba, to amma aka zo ana maganar addinin anza to kuma shi yayi hagu shi kuma addini yayi dama. Abinda muka nadi Allah ya bamu dada, abinda muka sallata Allah ya kai mana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.